Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayan ku masu sauraron mu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maraicen Litinin 25 ga watan Janairu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin. Kun san cewa yadda mata ke kuka da mazansu na arme, haka kuma akwai maza masu kuka da wasu halayyar matansu, duk da cewa suna iyakacin kokarinsu su ga sun kyautata wa matan. Muhawaran mu kenan ta yau a zauren matasa.
Wato yadda kullum wasu mata ke kuka da bakin hali da rashin kirkin wasu maza da rashin sanin ya kamata su. Haka su ma wasu mazan suna kuka da rashin godiyar wasu mata duk kirkin su. Duk kokarinsu na neman dadadawa matansu da faranta musu rai, ba sa gani, ba sa godiya.
To, ko yaya masana ilimin halayya da zamantakewar bil'adama irin su Malam Muhammad Hadi Musa ke kallon wannan? A irin nazarin su, me ke sa mata nuna halayyar butulci da rashin godiya da kuma rashin yaba ma mazansu?
Mu dai a sociology zamu ce rashin tarbiyya ne duka ya jawo wannan. Poor socialization muke kiran sa. Yarinya tun tana karama ta ji ana zance a gidansa an ce namiji ba dan goyo bane. Ki tunkuɗa namiji rana tun kafin ya jaki ya kai ki rana. Duk wacce ta dauki namiji uba za ta mutu maraya.
Muna tare da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu, ku ji wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. To, tambayar da muka yi muku a Facebook ita ce, a zamantakewar arme ba mata kadai bane ke kokawa da rashin kyautatawa. A saninku, me kukan da wasu maza ke yi game da matansu na arme? Ga yadda kuka amsa mana. A gaskiya da yawan mata na musgunawa mazansu, amma jama'a ba su cika sa ido a kai ba, an yi sa ido a kan maza saboda ana gani su ne da gidan. To, amma haku sani ba kowane namiji ne ke iko da gidansa ba. Da ido na naga mata na gaya ma mijinta ka hura wutar girki kafin in zo ka dafa miya. Sai yace ina zaki, tace gidanku zani, kai abinda nace maka kai. Kai jama'a, gaskiya wasu matan sai dai a ce Allah ya isa, domin wani abun ma ba a magana. Shawara ta ga ma'aurata, ku rinka tunawa da ranar mutuwa. Allah ya sa mu cika da imani, amin. Sako daga Al-Qasim Isa biyu. Idan ka tara maza 100, kashi 70 cikin su na kokawa kan matsalar tsafta. Wannan kuwa ya hada da ta jiki da kuma uwa uba muhalli, domin galibin matan yanzu suna kokarin tsafta ne kawai kafin a arme su. Amma da zara an yi arman shikenan kuma sai tunanin su ya canza, sai ka ga mata sai idan za ta unguwa tukuna ta yi wanka ta sa sutura mai kyau, wanda hakan ba daidai bane. Don haka matsalar tsafta ita ce a kan gaba-gaba wurin cima maza tuwa ƙwarya, kuma idan da mata za su gane su gyara, tun Allah ya yarda hatta yawan mace-macen arme ma zai ragu. Sako daga Mai Unique. Hakika in an bi ta ɓarawo, to abi ta mabi sawu, domin ko mu ma mutane ne kamar su matan, kuma muna da irin namu ƙorahe-ƙorahen daban-daban kamar haka. Generally mata ba su da godiya akan hidindimin da mazaje suke musu a kullum. Sai rashin iya mu'amala, wallahi wata sai ka gwammace hira da talbijin a bakacin kai hira da ita saboda rashin iya magana. Wannan a takaice kenan. Sako daga Khalil HB Bello. Yau da gobe, ɗan magana na cewa iya kuɗinka iya shagalinka. Iya kuɗinka iya kyautata wadda za ka gani daga matarka, ganin yadda mahi yawansu suka koma 'yan jari hujja. Amma akwai wasu kaɗan waɗanda ko kana da shi ko baka da shi za su kyautata maka, saboda haka halinsu yake. ‘Yan magana na cewa hali zanen dutse. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Gaskiya mu maza mun yi mata huskantar matsaloli na zamantakewa arme. uwa uba tarbiya wadda ita ce sular samun kyawawan ayyuka waɗanda suka hada da tsafta samun kwanciyar hankalin iyali nuna kulawa wa miji tarbiyyar yara da tsafta su wanda idan mace bata samu tarbiya ba duk waɗannan ba za ka same su ba kuma kullum miji zai kasance cikin bacin rai sako daga Prof Muhammad Daguro Turabu Babban kalubale shine rashin kula da haƙƙin miji sai dai ana son a mallaki miji da boka ko malami shawara shine mata ku sani zaman arme ba cin kasuwa bane in tayi dadi ke da miji za ku sha dadin in wahala ce tare za a sha ta sako daga Ahmed Muhammad rashin godiyar Allah rashin biyayya rashin iya sarrafa gida rashin kunya kwadayi da dogon buri rashin kula da yaransa ko rashin kula da danginsa da hihitanata akan nasu sai kishi sako daga Msinat Faruk yau da gobe a gaskiya babu abin da ke bani haushi ga matan yanzu na arme sai tahe-tahe shiga cikin wannan unguwa ki hita ki shiga wata kuma duk sai kin leke gidan kowa kuma akwai wata matsalar In kai arme ka rabu da matar ku Allah ya ma matar ka rasuwa kuma tabarka da yara to wanda zaka saki armowa ba za ta kula da waɗannan yara naka ba sai ta ce ai ba ita ta haihe su ba kun ga wannan babbar matsala ce kai kana can kana nemowa kana kawowa amma wani lokaci takan iya yin girki ba tare da yaran sun ci ba kuma kai baka sani ba Allah dai ya shirye mata masu irin wannan halayya amin sako daga Umar Alasan Kamaru matsalar da ke faruwa dai ce ba biyu ba a gaskiya akasarin mata na malam Bahaushe jahilai ne a kowane bangare a rabu da boku sanin kowa ne ba wanda ya kai jahili matsala ta mu'amala mahita anan ita ce mu mazaje na wannan zamani muna da kyakkyawar gudunmawar da zamu bada domin kawar da wannan matsalar ta tabarbarewar auratayyar malam Bahaushe Mahitar ita ce canza tsarin ko in kula da muke yi a wajen bama waɗannan halittu na Allah ilimi sako daga Aliyu Muhammad Duk lokacin da kaji namiji ya ce yana zargin matarsa to lallai ba bangaren addini bane dan ba ruwansa ko tayi sallah ko ba tayi ba mai anhwanin matar da ba za ta yi ma mijinta biyayya ba matukar ba saba wa Allah ya umarce ta tayi ba Dole mu yi kokari wurin ba ma yaran mu tarbiya sako daga Nana Khadija Aliyu Kukan jin dadi ne maza suke yi domin jin dadin mace da shi kansa mai gida yana hannunsa ne Idan namiji ya so mace ta kasance a cikin horin ciki da jin dadi za ta kasance Haka kuma idan ya so matarsa ta horanta masa za ta horanta masa Mata ni'ima ce a gare mu amma yadda zamu ji dadin ni'iman ne mafi yawancin mu maza ba mu sani ba sako daga Idris Ahmed Yau da gobe hakika maza na kokawa da halayyar matayansu iri daban-daban misali wasu zaka samu akan rashin ladabi da biyayya wasu rashin sanin haƙƙin arman gaba daya wasu rashin addini sannan akwai mata masu kazanta kai abubuwa da yawa amma kuma ba duka aka gama aka zama daya ba domin akwai mata masu kamantawa waɗanda mazajen su ba sa kokawa da halayyarsu Allah ya sa mu dace amin sako daga Lawal Sani na Kawu Daura hakika duk abin da yake zanyo korahi na farko dai shine rashin hakuri sannan wani zubin da karancin ilimi na addini da na zamani a bangaren mazan ko a wajen matan wannan shi ma yana taka muhimmiyar rawa a wajen korahe-korahen sako daga Yusuf Kohar Mata a gaskiya mata su ma suna taka muhimmiyar rawa wajen rashin kyautatawa a zamantakewar arme zaka ga mace idan ka arme ta kana da kuɗi da zarar ka talauce sai su kika hakan babbar matsala ce a zaman arme sako daga Hamza A Sunusi a gaskiya maza sun yi kuka da matansu akai rashin biyayya da kuma karancin godiya Allah wanda kuma sanya rashin sanin babu a ciki ita kawai kullun ka kawo radda baka kawo ba sai a manta dama ka taba yi sako daga Abubakar Sa'ad Ganye yau da gobe ai wasu mata sun zama annoba ga mazajen su na arme domin kana arman mace sai hankalin da tunanin ya sauya ta zama mamijinta masiha sako daga Abraham Geoffrey daga jihar Gombe a gaskiya yau da gobe wasu mata na iya kokarin su wajen kyautata ma mazajen su sai dai kuma wasu maza ne ba su da godiyar Allah saboda hangen na gaba da su sako daga Maryam Lawal Sakkwato Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare daga nan birnin Washington DC yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi Debra Zaka da Alhaji Sani Musa mai rigagar kuwa Ado da kuma Alhaji Bashir Baban Dugumel.
Wato yadda kullum wasu mata ke kuka da bakin hali da rashin kirkin wasu maza da rashin sanin ya kamata su. Haka su ma wasu mazan suna kuka da rashin godiyar wasu mata duk kirkin su. Duk kokarin su na neman dadadawa matan su da faranta musu rai. Ba sa gani, ba sa godiya. Akwai mazan da ke taimakawa matan su har da aikace-aikacen gida amma a banza matan ba sa gani. Saboda haka yanzu kana ga me yasa wasu mata suke yin haka? Rashin tarbiya ne, jan aji ne, ji da kai ne ko dai ba sa son mijinne?
A ra'ayina ko da yake ba duka matan ne aka tare aka zama daya ba amma ga su masu irin waɗannan ɗabi'u ni a nawa tunanin a duk lokacin da kaga mutun ya auri mace to na farko dai idan har ya tsaya yayi auren kamar yadda ya kamata ya fito gaskiya da gaskiya yayi kuma tabbatar ya auri matan nan tana son sa yana son ta to wani lokaci da wuya a samu irin wannan matsalar to ma'ana kenan wasu matan suna yin irin wannan ne idan ka tirsasawa kanka sai ka auri mace ko kai amfani in kuɗi ne ko kuma hanya ce ta dangantaka da kake da ita da mahaifanta da sauransu idan ta zo farantawar wannan ba za ta taba yi maka ba matukar mace ba ta son ka amma ni na imanin idan mace tana son ka tabbas za ta yi maka duk abin da kake bukata kuma ko kullun kashe ta kake ta farko za ta yi maka to wannan yana daya daga cikin dalilan da ni a tunani na yasa waɗansu matan ba su farantawa mazajen su wasu kuma hali ne dama a zuciya haka halin su yake da yake hali kowa akwai irin nasa akwai mutumin da zaka ga tun da ya tashi dama ba mutumin kirki bane to in ka samu mace wadda dama ba ta kirki ba mai irin wannan ɗabi'u da sauransu to in ta zo fa gidan naka ma abin da za ta yi maka kenan ni a gani na kenan dalilan da yasa akan sami irin waɗannan duk da cewa akwai waɗansu dalilai daban-daban ya danganta
garkon Ado me zaka ce eto Malam Hassan ka san abin da ke faruwa shine kamar da Bashir Baban da ya faɗa ne wani lokaci babu soyayya ne tsakanin wato ma'auratan guda biyu idan da soyayya to hakan ba zai faru ba sai kuma wato aiwa yarinya aure auren dole wanda ba ta son mutum ga wanda take so a ce sai lallai ta auri wanda take so ko kuma wannan wanda iyayen suka ga shine suke so to kaga dole ne in ta shiga gida a samu wato rashin jituwa tsakanin shi mijin da kuma mata sannan kuma wasu lokutan mazajin ne akwai ƴan ƙarya baka da abun nan sai ka je ka ci kai wa wato yarinya ƙarya ai kai mai kuɗi ne kai mai kaza ne in ta shigo gida kuma sai ka ga abun da take hanga a waje ba shine a gida ba to kaga dole kai ka sa wato ka fara aza sashin gini da tubali ba mai kyau ba to dole ne in ta shigo gida dole a samu baraka saboda haka akwai bukatar su ma mazan su rika gaya wa ƴan mata ko kuma mata da za su aura gaskiyan abin da suke da shi suka mallaka ko kuma ba su da shi abin mutum bai da abu sai ya ce yana da kaza in ta shigo gida kuma kaga in bata gani ba to dole a fara samun ana takun saka
to malama me zaka ce akan wannan
abin da na gani shine dan uwana ya riga ya fadi ku dan akwai in za a daura in za a aure in ba mace da namiji suna son junan su ba inda aka ce za a yi auren dangi ne saboda kana dan uwa ko kuma kana dan uwan uba sai a ce dole a yi auren dangi yana kawo matsala hakan nan kuma wani lokaci wayansu iyaye dan sun ga namijin yana da kuɗi za a ce lallai sai dai aure sai dai yarinyar nan ta aure shi saboda abin hannun da yake da shi wani lokaci kuma iyayen mijin ma za su ga dan iyayen macen tana da abin hannu suna da abin hannu sai a ce dole sai sun aure juna shi yasa wannan yana faruwa haka sai dan iyayen kila wani lokaci mace iyayenta na da kuɗi sai a ce dole sai namiji je neme ta saboda abin hannun da iyayenta ke da shi za a samu ni na ga inda ma sai a ce ai ubanta ya riga ya tsufa ko kuma ga kuɗi ita kaɗai ne ɗayan da suka haifa in ya mutu ai duk za a bata gado sai a sa namiji nan ya je aure ta don dole akwai lokaci kuma wanda namiji zai je shi ma da nashi ƙaryan ya gwada mata shike da duniya da komai a duniya ga sai ka gan sai ta yadda tana ganin dan yanda ka shimfiɗa gadonka haka zaka kwanta a kai ya mata ƙarya yana da kaza yana zuwa ya ci ciwo bashi ya kawo dan dai ya rufa makanshi asiri to ai ranan wanka ba abo ya cibi so bayan an aure kenan sai ka gan asiri ta tonu sai ta mai kallon banza ba za ta bashi girma kuma ba
Bashir Baban Dugumel
na'am
shin yadda wasu maza suke cewa ba sa yi wa mata dariya don kar su rena su kuma matan suna tsare gida ne da hada girman sama da na kasa don kar maza su rena su me zaka ce akan wannan
to daman ai wannan haka take a yayin da ka zo gidanka babu alamar farin ciki a zuciyarka kawai ka sha kunu ka koma gefe kai shiru mai yiwa ma matar tana maka magana sai kai ma ka koma gefe ka sha kunu ka gintse fuska wai kai kar arena ka to fa babu abin da za ta yi ita ma illa ta koma gefe ta yi shiru ni ina ganin wannan tabbas haka yake yadda ka bi da gidanka ta irin wannan hanya to karshen ta kai ma ta hakan zaka samu in ba kai sa'a ka samu mace wadda take nutsatsiya mai hakuri na gaske ba domin koda namiji ne ma dan uwanka ba mace ba misali kake sha masa kunu in ka zo gida wai kare rena ka to fa shi ma zai ce ah to tunda haka ne shikenan ni ma baran sha masa kunu a zauna haka ni ina ganin wannan tabbas haka yake kowane bangaren hakan take wanda ya shigo gidansa ya sha kunu shi ma a gidansa yakan fuskanci irin wannan matsala
garkon ado eto shimfidan fuska ta fita tabarma idan ka shigo gida ka bata rai dole ne wato in ta tambaye ka me ya faru ka bata rai baka yi magana ba to dole ne fa a fara samun reni kuma ka fara ma wato rubuta takardan saki da kanta kenan saboda mace tana son kulawa mata suna son suna buƙatar kulawa da murmushi da dariya kamar da ka ake aka yi a waje kamin ta shigo wasu za su shigo in suna waje za su riƙa mace dariya da murmushi duk abin da take so suna bata amma in ta shigo gida kuma to da bata wani abu kuma ko kuɗi ko dai wani abu dariya da murmushi to abin ya ƙare to dole ne a samu reni tsakani kuma hakan yana kawo rabon aure
mallam me zaka ce akai
namijin da zai shiga gida ya ce ba zai dariya da uwar gidan shi ko kuma da matan shi ba har ƴaƴan shi fa wannan abin sai ya shafe su saboda abinda muke yi ne ƴaƴan mu suke gani su ma za su koya in kana ce kar arena ka kai waye ne kai mutun ne fa kai ba ubangiji bane kuma ai zaman tare yafi komai zaman aure fa abokantaka ne ba aure kade bane kamin ka aure macen nan ka kawo ta ne dan daman kana son ta ka gan ita abokiyanka ne shi yasa ka kira ta ka dauko ta ka auro ta ka kawo ta ku zauna tare ta haifa maka ƴaƴa tana maka abinci in dare ya haifa kwanciya tare za ku yi to ya za a yi ma Aisha ayi tadi a san inda gidan za ta samu gyaruwa a ga inda ƴaƴa za su samu cin gaba ko gurin karatun addini ko kuma gurin karatun boko saboda haka wannan kamun kai wai kar arena mutum ba shi bane
sarka shi to su masana ilimin halayya da zamantakewar bil'adama irin su Malam Muhammad Hadi Musa ya suke kallon wannan a irin nazarin da suke yi me suka gano kuma me ke sa mata nuna halayyar rashin godiya da rashin yaba ma mazansu da kuma ma butulci
annadi ana samun korafe daga bangaren guda biyu na ma'aurata bangaren miji wanda yake shine jagora na gida da kuma bangaren matarsa wacce take a matsayin mai taimaka masa gurin tafiyar rayuwa kowane bangare yana kawo irin nasa korafin amma a yau kamar yadda ka ambata maza su ma suna kawo korafin su da irin rashin kyautawa da matayen su ke musu duk da ana ganin cewa su ne marasa kirki su ne masu karfi su suke danniya su suke mulkin kama karya suke rashin adalci da sauransu da sauransu to su ma kuma mazan wato akwai gurare da dama da suke ganin cewa kamar wani abu ne da ake cewa in bera na da sata da dama na da wari na sha gayawa masu sauraro na cewa namiji abu ne mai sauki shi namiji kamar mudubi ne irin yadda kika nuna kanki to kamar haka ne zai dauke ki kuma kamar haka zai ji ki a tare da shi kamar da in kika kalli mudubi zaki ga abin da yake tare da ki saboda haka idan kika yi kirki ko kina da kirki to kamar haka ne mijin nan ko namijin nan zai ga wannan kirkin naki ya dawo miki da kirkin haka zalika idan kika yi rashin kirki kamar haka ne zai ga rashin kirkin nan naki ya dawo miki da shi almuhim abin da nake so na ce shine korafi da mata suke yi na rashin kirkin maza na sha gaya musu cewar akwai wasu abubuwa da ya kamata su duba watakila wadannan abubuwan idan aka yi musu kallon basira su taimaka wa mata gurin warware matsalolinsu na sha kuma ba su irin misalai da dama don su fahimci wannan al'amarin misali namiji yana da son mulki kuma son mulkin nan nasa shine yake sa ya daure fuska ya sha kunu ya cimar mata da dama sukan fassara wannan a matsayin rashin kirki rashin sakin fuska rashin walwala ba tare da sun gane cewar wannan mulkin ne yake motsawa a matsayinsa na mai gida yake wannan cin magani yake daure fuska da sauransu ba to akwai hanyoyi da dama da ya kamata mata su yi to rashin yin waɗannan hanyoyin shine ke sa idan mace ta yi wani abu mara daɗi a irin wannan yanayin, shi kuma namijin sai ya murɗe ta kamar yadda ake murɗe kayan wanki, sai ta ji ba daɗi. Ya kamata a ce duk lokacin da mace ta tashi ta tana da cewa mijinta mai gidanta ne, mai mulkin gidan ne, shine sarkin gidan, shine gwamnan gidan, shine chairman din gidan, shine shugaban ƙasar gidan, shine ministan harkokin kuɗi, ministan lafiya, shine ministan walwala, shine ministan komai na gidan. Saboda haka duk girman da za ta ba ɗaiɗaikun irin waɗannan mutanen, sai ta tattaro su ta ba mijinta. A duk lokacin da ta ba shi wannan girman, to ta karya ɗaya daga cikin wannan shankunin da yake da muzuran wanda take ganin sa a matsayin rashin mutunci. Ta hanyar gaishe shi da safi, gaisuwa ma wacce take cikakkiyar gaisuwa, wacce sai ya gamsu ya koshi da cewar lalle wannan gaishe shi take a matsayinsa na shine shugaban ƙasar gidan, shine sarkin gidan, shine gwamnan gidan. Akwai wani taro da na je a Abuja wanda na gaya wa mata, taro ne na mata na irin waɗannan al'amuran, na gaya musu na ce ba za ki daraja a wurin mijinki ba sai kin zama ƙasƙanciya a wurinsa. Da damansa a wurin sun ta zumbura baki suna ganin cewa ba zai yiwu ba. Amma ni musu bayani, lokacin da kika gama zubewa kika nuna ke ba kowa bace, lokacin shi kuma zai jawo ki ya ciccibo ki ya rungumo ki ya nuna miki cewa ke ce komai. Wato wani irin abu ne da a Turanci ake cewa iron, wani baibai. Mata sai su kasa gane cewa yin wannan shine wanda zai ba su girma. Saboda haka mace ta yi wa mijinta girmama da safi, ta sallame shi ya fita cikin girma, ya dawo ta karbe shi cikin girma, shine abin da zai sa mata girma. Amma rashin yin haka shine abin da yake sa maza suke yin korafi, suke ganin cewa matansu ba su da kirki, ba su da mutunci, har ma suke tunanin cewa bari su koma lalube ko za su iya samu wata matar wacce take tana da irin wannan abin da suka rasa a gidansu a tare da wannan matar, wala Allah ku sa samu. Misali, maza sun sha yin korafi akan rashin godiya da mata suke yi musu. Kaga namiji ya auri mace wata kila SSCE ta bata kyau ba, ya maida ita taje tayi SSCE, ya je ya sama mata admission tayi wata karamar makaranta, ya kai ta babban makaranta ko jami'a, ya zo yayi fafutuka har ya samu mata aiki. Ko kuma kaga wani namijin ya je ya samu wani kuɗi ya bata jari, ko kaga ya kai ta wata makaranta ta sana'a, ko yayi mata wasu abubuwa. Amma duka waɗannan abubuwan ba sa cikin abubuwan da take kalla a matsayin wasu gudunmuwa da yi mata na rayuwa, sai wasu ƴan mutsumutsun abubuwa wanda inda zai shigo yana shan kunu. To duk wani abu da yayi mata na mutunci, wannan abin ya zubi a dalilin wannan. Saboda haka ina so su gane, su fahimta cewar kamar yadda suke yin korafi na rashin kirkin maza, to akwai abubuwa da dama da suke yi wanda suke su ne suke bayuwa da wannan rashin kirkin. Lalle yana da matukar muhimmanci mace ta yi wa mijinta girmamawa irin girmamawa da zai ji cewar lalle komai talaucinsa a shirye a gidansa, shi sarki ne, shi gwamna ne.
To anan malam, menene yake jawo waɗannan, za a iya kiransa kamar rashin tarbiya ne daga bangaren macen, ko abin da ake kira jan aji, ko kuma a'a tana ganin dai wani abu ne wanda shi bai kai ai masa ba hakan din, ko kuma a'a wannan yana nuna cewa ita matar ba ta kaunar mijin ne?
Mu dai a sociology zamu ce rashin tarbiya ne duka ya jawo wannan, poor socialization muke kiransa. Domin kalma ɗaya zan gaya wa mai sauraro ya fahimci wannan abu, yarinya tun tana karama ta ji ana zance a gidansa an ce namiji ba dan goyo bane, ta ji an ce ki ja namiji tun kafin ya jaki, ta ji an ce ki tunkuɗa namiji rana tun kafin ya jaki ya kai ki rana, ta ji an ce duk wacce ta ɗauki namiji uba za ta mutu maraya. Saboda haka duk tattaunawar da iyayenta suke yi a gidansu, tattaunawar da yayyenta suke yi a gidansu, a makota tattaunawar da ake yi, abu yana nema ya zama wata wutar daji ya zama gama gari. Saboda haka ta tashi da rashin ganin kimar namiji da rashin ganin darajarsa da rashin ganin mutuncinsa. Ya zama mata tun kafin ta yi aure an gama ja mata damara, an daure mata, an ba ta makaman cewa in ta shiga faya ƙasa za ta yi. Akasin zamanin da ake cewa miji uba ne, idan kika je gidan mijinki in ya gyara murya ki zube a ƙasa, idan ya shigo ki rabe. Ina nuna wannan abubuwan a ƙasar Hausa da haka suke kasancewarsu, kuma sun yi daidai da irin wannan yanayin na ƙasar Hausa. Yanzu zan sake koma in ce cakuɗawa da aka yi da al'adun wasu ƙabilu na Turawa da na Larabawa da na Indiyawa da wasunsu ya zo ya sa abubuwan sun cakuɗe. Ba a ɗauna ba Haushan ba, ba a ɗauna Turawan ba, ba a ɗauna Larabawan ba, ba a ɗauna Indiyawan ba, ba a ɗauna kowa ba, ya zama wani kwaɗa ne wanda yake a rasa menene a cikinsa. Shi kuma har yanzu namijin Bahaushe, namijin Afirka, yana nan da wannan ragowar jinin na san girman da kima na matarsa a zuciyarsa, yana so ta rinka girmama shi. Saboda haka idan ka ce jan aji ne, idan ka ce mijin bai kai ba, idan ka ce ba ta son mijin, dukkanin waɗannan al'amuran ta kwaso su ne a wurin tarbiyyar da ta samu da take tasowa a matsayin ta na karamin yarinya. In kana duba literature, rubuce-rubucen ƙasar Hausa na zamanin da, zaka ga yadda ake mace take addressing, take gabatar da kanta wurin miji, tana gabatar da shi ne a matsayin wato wani babban mutum, amma a yanzu tana ganin sa wani makaskancin mutum da bai isa ba. To wannan dalilin ne yasa ba za ta iya masa gaisuwa da safa ba, in yayi mata kyauta shi keke za ta ganta, idan yayi mata fada za ta ga bai isa ba. Duk ba wani abu bane, poor socialization ne, rashin yin tarbiyya ne ya jawo waɗannan abubuwa.
To amma malam, a wasu lokutan kuma sai ake ganin kamar idan mace ba ta ma san mutum ko da tana da tarbiyya, kama ba za ta iya masa irin waɗannan abubuwan na rashin nuna godiya da shimfiɗar fuska da murmushi da dariya da walwala da nuna walwala.
Kana nufin idan ba ta son sa ta kasa yi?
Ina nufin idan ka san akwai wani yanayi da mace ba ta son mutum sosai saboda dalili, wasu dalilai kuma, sai Allah ya kaddara a yi auren. Amma a can cikin zuciyar baya daga cikin irin mazajen da take so a matsayin mijin aure. Da haka ta yi wata ɓangaren iyaye an tilasta mata, ko kuma wasu dalilai dai haka sun rinjayar da lamarin ya zama an yi auren, amma dai a can asalin ba ta abin nan. Da haka wasu na ganin kamar wannan kiyayya tana tasiri wurin zamantakewa su kyau da kullum, da haka ba lai ta dinga yi mar abin da yake so ba.
To ai a irin tarbiyyar da ake yi na zallar rayuwar Bahaushe, ai miji da mata dama babu ma zancen soyayya a ainihin rayuwar Bahaushe, wannan abin da ake cewa romanticism ko romance. Romance mu yawanci a nan mun fi tunanin wai runguma shine romance, a romance yana nufin shaukin da ake ji daga zuciya na in ban ganka ba zan ji ba dadi, lafazinka nake so na ji, murmushinka nake so na gani, in baka nan zan ji ba dadi, in kana nan zan ji farin ciki. Ai a Bahaushe ko a Afirka babu wannan abu, ai wannan wani bakon abu ne ya shigo. Amma ba ina nufin ba soyayya ba, amma da irin wannan abubuwan da muke gani a littafin Turawa da fina-finan India da sauransu, ai babu shi a rayuwar Bahaushe. Saboda haka dama can zaman mutunci ake yi tsakanin mace da miji a gidan aure. To da kuma aka samu soyayya ma ta zo, sai ta zama wata sinadari wacce za ta ƙara danƙon auren. Amma kuma abin takaici, sai ta zama kuma ta zama wata wato guba wacce kuma take neman gurɓata abin. Amma in a da ba soyayya ake zaman mutunci miji da mata, yanzu sai aka zo yarinya tana jin shauƙin san wannan mutumin, shi yana jin shauƙin santa, kuma aka zo aka yi aure wanda za a yi zama na mutunci, to ya kamata soyayyar nan ta taka rawa gurin ba kowa ƙimarsa da girmansa. To saboda haka zan sake komawa kai, wato ba ma wai soyayya bane ko rashin soyayya, duka wannan abu yana faruwa ne a dalilin abin da muke cewa poor socialization. Inda a ce yarinya tun tana karama ta tashi ta ga babarta tana zubewa gaban babanta, to ita ma za ta internalizing wani abin zai shige ta, abin da muke cewa indirect socialization, wanda ba gaya ma ake ba ji kake a jiki. Haka zalika kuma babarta kuma tana ci gaba da gaya mata, in kika yi kaza nan fa aure zaki je ki gidan wani, kuma wannan abin da kike yi ba daidai bane, saboda haka ki gyara. Kaga nan kuma ta koyar da ita abin da muke cewa direct socialization. To amma aka san haka za ta tashi ta ga mahaifiyarta tana raina mahaifinta, tana mayar masa da martani ba daidai ba. Haka zalika kuma za ta tashi ta ga uwarta tana gaya mata matsalolin mahaifinta, cewar mahaifinta bai da kirki. Haka kuma za ta gaya mata cewar ta bi a hankali, maza ba su da kirki a zamanin nan. Saboda kaga za ta je ta samu namiji a matsayin wanda yake bai da kirki. Kaga poor socialization ne.
To masu saurare, ƙarshen shirin kenan, sai kuma gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin wanda ya jagoranci shirin Mr. Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Wagner, ni ce Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.